نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهاكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارد البركة مسلاتي مولغة لكينات كينغ رمبوتي الجهر بوتي وانا يمتي مي البركة لجمعة يوشا ترى gawatar Ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2019. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, inda kuma muna cikin tafsirin surati Taha, inda muka kwana aya ta 114. Kabanin mu shiga karatu akwai tambayoyi da muka saba ansawa, za mu ansa wasu daga cikinsu. Ko wanda ya rubuto yana tambaya game da ce akwai wani abu da manoma ko kuma likitocin dabbobi suke yi wanda suna kiran shi cross breeding, wato a haɗa maniyin dabbar gida da ta waje, sai a samar da wani breed daban, wato wani nau'i daban wanda dabba ba irin ta gida ba kuma irin ta waje ba, wato wani nau'i tsaka-tsaki. To shi ne yake tambayar halaccin yin hakan. A zahiri babu wani abin da yake a ciki na haramci. Ya halatta dan irin wannan dabbar a ci, da watakila na tambayar ya halatta a ci ko ya halatta a yi. Zahiri babu wani abu da yake nuna haramcin yin hakan, sai dai idan ko daga baya bincike ya nuna cewa dabbar da aka samar da ita ta irin wannan hanyar tana dauke da ko wani abin da zai cutar da dan adam, to kaga wannan shi zai sa ta zama abin ya zama na farko yin akan ya haramta, sannan kuma cin naman irin wannan mai haramta. Amma idan har babu wannan, kuma wani abu ne wanda an saba yi kuma har zuwa yau ba a ce an samu wani abu da yake cutar da dan adam cikin wannan ba, babu komai a cikin yin hakan. A nan dan adam ba shi da wani abin da ya wuce ya dau kwayar halittar wannan ya hada ta da ta wannan, amma ba shi zai iya halittar ba, ba shi zai halittar ba, Ubangiji dai shi ne mai halittar da ƙarshe, shi sai dai kawai ya zira ido kuma ya barwa Allah ikonsa. Saboda haka ba a cewa ko ya canza halittar Allah ko ya kawo wani abu sabo na shi daban, inda Allah ya ga dama ba za a samar da wani nau'i ba, kuma da samar da wannan nau'in ba daga shi wannan ba ne, ta yiwu dai watakila shi zai zama sababi, amma kuma Ubangiji subhanahu wataala shi ne musabbibul asbab, shi ya ga dama hakan ta faru. Akwai daga cikin malamai wanda ya haramta wannan wato cin nama irin wannan dabbar shi ne Dr. Umar al-Ashqar, amma gaskiya da yawa daga cikin malamai ba su goyi bayan fatawarsa ba. Wani yana tambayar cewa shi ɗalibi ne daga Gombe yake kuma yana karatu a nan, shin zai iya kasaru? Akwai daga cikin malamai wanda yake ganin idan mutum ya zo guri ba da niyyar zama jinjindin ba, ko shekara nawa zai iya kasaru, ko wata nawa zai iya kasaru, duba da cewa kwanakin kasaru ba su da iyaka a bisa kauli wanda yake mai karfi kwarai da gaske, duk da cewa ya saba wa kaulin jumhur a'immatul arba'a gabaɗaya suna yi wa kasaru lokaci. Amma daga cikin malamai akwai wanda suke cewa ba ta da wani lokaci ƙayyadajje, kamar Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim da duk waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayi, Ibn Uthaymeen daga cikin malamai na baya-baya. to amma game da dalibi wanda yazo karatu wato yazo gari zai karatu daga zuwan sa ya san cewa ba wani abu ne da zai zo yayi nan da nan juya ba ya san cewa zai dauki lokaci to gaskiya ni ina ga wannan hukuncin sa zai dauki hukuncin mazaunin gari saboda galibi zaka ga cewa duk irin abinda mazaunin gari yake shi ma shi zai zama yana yi zai in mai gidanci ne zai kama gida zauna da iyalansa zai sai mota wata kila yana da hali ko ya zo da motar sa in wani kasa wata kasa ce ya je ya bude account a can kasa da rika wato zai zama dai gaba daya irin yadda mazaunin gari yake shi ma haka zai yi kila in can garin nasu haya yake yi zai saki gidan da yake haya ganin cewa zai shekara bai je bai zauna gidan ba nan kuma ya zo ya kama wani to irin wannan zai wahala ka bashi hukuncin matafi in an gan shi ne ma kwana biyu in aka ga kwana biyu ba a gan shi ne ma za a tambaya ina yake a ce ayi tafiya daga nan inda yake dade za a ce ayi tafiya ba nan da yazo ba za a ce masa tafi irin wannan ya cika shi sallah yafiya yayi kasaru amma da a ce wani abu ya kashi dan takaitacce da zai yi tafi to wannan zai iya yin kasarun sa koda zai kai wata guda kamar yadda nusus da ayyukan sahabbai da yawa suka nuna haka so akwai wanda ya tambayi iya kwanakin kasaru ina ga wannan za ta zama an sace gare shi magana mafi rinjaye shi ne kasaru ba shi da wasu kwanaki kayyadaddu matukar dai mutum yana nan amma sunan matafi bai tashi daga sunansa da matafi ba ya zama mazaunin gari wanda ita ce magana mafi karfi mafi rinjaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasaru kwana 19 a makka ya yi kasar kwana 20 a tabuka saboda bai je da niyyar zama ba ya je da niyyar wani abu ne kwanakin zaman nasa suka dauki wannan lokaci har ya kai ga yin waɗannan kwanaki wanda yana maga tambaya ne akan yaudara wanda ya yi alkawari aure da wata daga baya kuma ya ce ya samu wacce tafita ya rabu da ita a yaudara ba ta dacewa ga koma wani ne ba wai ga saurayi da budurwa ba duk wanda ka yi masa alkawari ka nuna masa ga yadda kuke daga baya kuma lokaci guda ta kila ma har an yi magana da iyaye idan ba a kai ga maganar iyaye ba wannan duk shirme ne idan kawai shi da ita ne suke ta surutansu wannan duk shirme sunansa sai idan an shigar da iyaye cikin zancen an nema masa su can sun bashi ko su masa alkawarin bashi to irin wannan kuma daga baya haka kawai ya ce ya samu wadda ta fita ya janye ta wannan gaskiya yaudara ce bai halatta ba amma idan ba wannan ba a kai ga wannan ba to wannan ba a ce masa yaudara wannan yana tambaya ne game da wanda ya yi rashin lafiya bai samu yin azumi ba na wancan shekarar kuma wannan shekarar ma kuma daga baya Allah ya masa rasuwa to za a biya masa azumin da bai yi ba duk wanda ba shi da lafiya shari'a ta ba shi damar ya ajiye azumi sai ya samu lafiya man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ce duk wanda ba shi da lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi ya biya a wasu kwanaki na daban to idan ya kasance rashin lafiyar tashi ta zarce har zuwa rasuwarsa kaga bai samu kwanaki na daban din da aka ce biya a cikinsa ba saboda haka ba shi da ba wani abu da ake bin sa da mancan da izini ya sha kuma Allah bai ara masa wasu kwanakin ba da zai biya don haka ba maganar cewa sai an biya masa azumin da ake biya wa mutum bayan ya mutu shine azumin bakance tuma ya bakancin azumi na wasu kwanaki kuma sai ya mutu bai cika wannan bakancin ba to anan magadansa sai su yi masa ko magajinsa sai ya yi masa wannan azumin da ya bakance amma ba azumin bakance ba ne babu maganar a biya masa hadisin da yake cewa man kama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, shin yana nufin mutumin da yayi kiyamu ramadan din daga farkon sa har karshe? Yana tambaya ne game da hadisin man kama ramadan wanda ya tsaya yayi tsayuwar ramadan yana mai imani yana mai neman lada za a gafarta masa abin da ya gabata na laifin sa, shine yake cewa shin wanda yana nufin wanda yayi sallar kiyamul ramadan tun daga farko har karshe ko kuma ko ba duka ba? Lafazin idan ka dubi zahirin lafazin yana nuna haka, domin wanda ya yayi wasu kwanaki bai yi ba wasu ba za ka ce kama ramadan ba, sai dai kama ba'da ramadan, ya tsaya wasu daga cikin kwanakin ramadan. In kuma aka dubi zahirin, in kuma aka dubi janibin falala ta ubangiji, ubangiji falalarsa tana da yalwa, in aka dubi janibin falala za a ce shi ma zai iya samun wanda yayi ko da ba duka ba, musamman ma in ya kasance kwanakin da bai yi ba wasu uzurruka ne suka hana shi yayi, ba kawai kasala da mutuwar jiki ba, a'a wani uzuri ne ya bujuro na rashin lafiya ko tafiya ko wani abu wanda ba zai iya barin shi a lokacin ba, to za a iya fatan cewa ya shiga cikin wannan falala ta samun gafarar Ubangiji subhanahu wataala. Sai tambayar da ya cewa yana da account a bankin Jaiz Bank, ya ce yana da account a bankin Musulunci wato Jaiz Bank saving account, amma wato yake cewa shin ya halatta ya ci kudin da ake kara masa a account din nashi na ajiya ko bai halatta ya ci ba? To tunda ka ce bankin Musulunci, ai bai kamata kuma a ce kana tambayar ya halatta ka ci ko bai, in har akwai wani karin da za a rika baka na riba kuma bai zama bankin Musulunci ba, ban san wani irin kari ne ake baka ba. Yawanci in dai kari ne wanda an ranci kudinka, an yi kasuwanci da shi, an gaya maka ga abin da aka samu, ga kuma abin da kai percentage ɗinka a ciki, wani halatta ka ci. In kuma haka kawai ka rika ganin kari kamar yadda ake gani a sauran conventional banks, to shi ma riban ce ko da an kira shi bankin Musulunci, ita riba ba ruwanta da suna, ko ina aka kira, ko ina aka same ta, ko a kira ta da riba ko ba da riba ba, ba ta canza al-asma la tughayyiru al-haqa'iq, dan canza wa abu suna, dan ka canza masa suna to ba zai canza hakikanin sa ba, ana duba asalin yaya abin yake, duk wata sura ta mas'ala ana duba asalinta, sunan da za a bata ba zai canza ta ba. Saboda in har kuɗi ne na kasuwanci kamar yadda Musulunci ya tsara, ana bayanin cewa kuɗinka ne kuma ga abin da aka samu, ga fasance ɗinka ka samu a ciki, wannan muzaraba ce babu laifi. In kuma haka kawai kake ganin ƙarin, to wannan riba ce, ko da kuwa a kowane irin banki ma aka baka irin wannan. Za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya kan aya ta 114.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.
الله يجي فتعالى الله الملك الحق الله ما دوككي الله يا دوككا الملك الحق sarki na gaskiya. Wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu, kada kai gaggawa wajen karatun alqur'ani tun gabanin ba a gama yi maka wahayin sa ba. Wa qur rabbi zidni ilma, kace ya ubangiji ka kara min ilimi. Ce wannan aya ta kunshi gabobi guda uku, da mu yi magana akan gabata ta farko fa ta'ala Allahu almalikul haq, gabata ta biyu wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu, kada kai gaggawa wajen karatun alqur'ani tun gabanin ba a gama yi maka wahayin sa ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa kada ya gaggawa wajen karatun alqur'ani da kokarin haddace abinda Jibril alaihi salam yake karanta masa tun gabanin ya gama karanta masa, ya tsaya ya saurare shi har sai ya gama karanta masa daga farko har zuwa ƙarshen abinda ya Allah ya niyyar masa wahayinsa, domin Allah subhanahu wataala ya lamince masa cewa zai tsare masa abinda duk ake karanta masa, zai tattara masa shi a kirjinsa, kuma zai ba shi ikon karanta shi ba tare da ya samu wato ta baba ba. Halacci la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Halacci kada ka motsa harshenka bihi ay bi qira'atihi da karatunsa, lita'jala bihi dan kai gaggawar karanta shi, ce inna alaina jam'ahu tattara shi a kirjinka yana kanmu inji Allah, wa qur'ana da karanta maka shi, fa idza qara'nahu daka idan muka karanta shi, fattabi qur'ana to ka bi karatunsa, thumma inna alaina bayana sana kanmu bayanin sa yake. Imam an-Nasa'i a cikin littafin sa Sunan al-Kubra da Imam Ahmad al-Musnad da Ibn Majah Sunan sun fitar da hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan wahayi ya sauka ya sauko gare shi, wato idan Jibril ya zo masa da wahayi, harraka bihi lisana sai ya rika motsa harshensa, wato yayin da Jibril yake karanta masa ayoyin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da su domin yi masa wahayin su, to sai ya rika bin Jibril a baya a baya, yana fada yana fada, yana yuridu an yahfaza, nabi yana so ya ga ya haddace dan kada wani abu ya kubuce masa yayin da Jibril yake karantawa, saboda haka sai yake bin shi a baya a baya. To shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya inda Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa kada ya rika gaggawa, wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu, kada kai gaggawa da karatun alqur'ani tun gabanin ba ai maka ba ka gama maka wahayin sa ba, wato daidai take da fadar Allah la tuharrik bihi lisanaka lita'jal bih, kada ka motsa harshenka wajen karanta shi wajen gaggawar karanta shi domin kana gurin kada ya kubuce, kada wani abu da ake karanta maka ya kubuce. Wannan shine tafsirin da mafi yawan malaman tafsiri suka yi ba wannan gabar, daga cikin irin su Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, su Sheikh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahumullah, wannan cikin tafsirin da suka yi wa ayar cewa Allah subhanahu wataala yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato yana nuna masa cewa ya daina bibiyar Jibril alaihi salam lokacin da yake karanta masa wahayi ya hakura har ya gama, Allah kuma zai tsare masa wannan. Akwai tafsirin da Ibn Jarir al-Tabari Shaykh al-Mufassirin yayi wa ayar cewa ma'ana abinda ake nufi, la ta'jal ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an fatuqri'ahu ashabaka min qabl an yuha ilayka bayanu ilmihi, to yace abinda Allah yake nufi cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kai gaggawar karanta wa sahabbanka alqur'anin nan da ake saukar maka kafin bayanin ma'anoninsa su zo maka, wato kamar Ubangiji subhanahu wataala yana gaya masa cewa idan an karantar da kai alqur'ani to ka zahirta har sai bayanin da muka yi maka alkawari, thumma inna alaina bayana, a bayanin da muka yi maka alkawari na abinda muka karantar da kai sai ya zo maka. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana samun wahayi na alqur'ani, yana kuma samun wani wahayin tare da alqur'ani. Akwai wahayi na alqur'ani shine wanda da muka sani muna karanta shi, akwai kuma wahayi na sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta'ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu, an bani alqur'ani an bani wani abu katan kwacin sa tare da shi, abin nan kwatan kwacin alqur'ani tare da shi shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, da ita ma wahayinta Allah yake yi gaba kamar yadda yake wahayin alqur'ani. Bambanci tare alqur'ani, alqur'ani an yi wahayin sa da lafazin sa da ma'anar sa kuma mu'jiza ne, mu'jiza ne sannan karanta shi tilawarsa ibada ce, sannan kowane harafi da zaka karanta daga cikin su kana da lada, sannan kuma da shi ne ake karatun sallah. Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama akan iya ruwaita ta da ma'ana, ba za a yi ruwayar Al-Qur'ani da ma'ana ba, ko dai a faɗe shi daidai ko a kuskure wajen faɗarsa, amma ba za a faɗe shi da ma'ana ba. Sabanin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama akan yi ruwayar ta da ma'ana, sannan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a bautar da mu da lafuzzanta ba, wato ba za a karanta hadisi a cikin sallah ba kamar da za a karanta Al-Qur'ani, ka yi Fatiha ka karanta innamal a'malu binniyati, ba za ka yi ba. So ba za ka karanta hadisi kamar da karatun Al-Qur'ani ba. Al-Qur'ani muta'abbadu ne bi tilawati, shi karanta shi kadai ibada ce, sannan kuma Al-Qur'ani mu'jiza ce, babu wanda zai iya kawo wani abu kwatan cikin Al-Qur'ani, ba a ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama tana da wannan ijazin ba. Saboda haka a nan yadda shi Ibn Jarir al-Tabari yake cewa Allah yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu, kada kai gaggawa wajen karanta wa sahabbanka Al-Qur'ani tun gabanin ba a gama yi maka wahayinsa ba, wato tun gabanin ba a gama yi maka bayanan ma'anonin abinda aka saukar maka ba. Saboda haka Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani, ya kuma sanar da shi bayanan abinda Al-Qur'ani ya kunsa, shine anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Saboda haka Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ani, ya saukar masa bayanin Al-Qur'ani, shine sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Tabbatar wannan ayar a cikin Al-Qur'ani shi kansa dalili ne da yake rucewa Al-Qur'ani daga Allah ne yake, ba daga manzo sallallahu alaihi wa sallam ba. Domin a ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana hana manzansa, yana tsawatawa manzansa cewa kada yayi kaza, kaza zai yi. Da a ce Al-Qur'ani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, da ba zai wa kansa haka ba. Amma Al-Qur'ani sai muga ya kunshi wasu abubuwa wadanda suke tsawatarwa ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Istaqulu lilladhi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alayka zawjan wattaqillah tukhfi fi nafsika ma Allahu yubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha. Inda a ce Al-Qur'ani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ba daga Allah yake ba, da ba ka samu wannan aya a cikin sa ba. A ciki Allah subhanahu wataala yana wa ma'aikin sa fada ga abin da kake cewa, kuma kana boye wani abu a ranka wanda sai Allah ya bayyana shi. Mutum zai bayyana kansa a haka, zai bayyana kansa a haka. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, shi Annabi kansa sai ya rika fada yayi kaza yayi kaza. Saboda haka wannan shi kansa dalili ne da yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karɓar Al-Qur'ani daga Allah subhanahu wataala, yadda ya ji shi haka zai karantar da shi. Shi yasa zaka ga hatta surorin da suka fara da qul 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 huwallahu ahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, wannan qul din suna nan ba canza shi ba. Allah ya ce masa ka ce kaza ka ce kaza, wannan qul din tunda Allah ne ya faɗe ta, ya saukar da Al-Qur'ani da ita. Ba za a kuri a ce to shikenan, tunda Annabi aka ce ya ce kuma ya ce, to me za a ci gaba da cewa qul qul, kamar yadda wata rana Gaddafi ya taba faɗar haka, ya ce da a cire wannan qul qul din daga Al-Qur'ani, umarni ne aka bawa manzon Allah kuma ya riga ya faɗa, me yasa za a ita faɗar su? To kaga wannan wauta ce da rashin hankali. Ubangiji subhanahu wataala ya nutsar da Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa ana karanta masa Al-Qur'ani saurari abin da ake karanta masa ya nutsu. Kuma Ubangiji subhanahu wataala ya dau masa alkawarin zai tsare masa wannan har ya isar da wannan sakon sa, no qari'uka falatansa illa ma sha Allah, za mu karantar da kai Al-Qur'ani ba kuma za ka manta ba sai abinda Allah ya ga dama. To sai lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya so gwargwadon abinda ya so ya mantar da kai, dan a nuna bashariyarka, a nuna kuma cewa Qur'anin nan abu ne wanda yake daga Allah, babu mai iyawa, babu mai iya masa sai Allah. To Ubangiji subhanahu wataala yana karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma yana tsare masa abinda ya karantar har ya isar da wannan sakon na abinda ya karantar ba tare da ya manta komai ba. Daga baya ana iya a samu mantuwa ta bijiro masa sallallahu alaihi wasallam, domin bashar ne, yana cewa inna ma ana basharun mithlukum ansa kama tansawu, fa idza nasitu fadhakkiruni. Hadisi ne sahihi yana cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisi Abdullah ibn Mas'ud cewa ni mutun ne kamar ku, ansa kama tansau, ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa. Fa idza nasitu fadhakkiruni, idan kuka ga na manta ku tuna mun. Akwai hadisi a cikin Musa Imam Ahmad cikin juzul qira'a خلف الامام نا امام البخاري حديث عبد الرحمن بن ابزه yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallar asuba da sahabbansa cikin karatu sai tsallake wata aya da yayin sallama sai yake cewa afil qaumi ubay ibn ka'b babu ubay ibn ka'b ne a cikin mutane a nan gurin wato bai salla da mu bane ubay ya ce ya rasulullah nusikhat ayat kaza wa kaza naji aya kaza da kaza kamar baka karanta ta ba ko an shafe ta a lokacin ba za su iya yin wato karfin hali sai bar su ta yi wa annabi gyara ba annabi shi yake karanta masa alqur'ani suka je ya tsallake wata aya sai su ta cewa ko je da daddare mala'ika ya zo ya ce ayar nan an shafa karatunta haka annabi ya zo yana karanta ba ita haka sai ba wani da yayi motsi hatta shi Ubay ibn Ka'b wanda yana cikin mahaddatan sahabbai bai gyara masa ba to shine yake cewa ya rasulullah aya kaza da kaza an shafe ta ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nusikhat ayatu kaza wa kaza aw nusitaha ya rasulullah qala bal nusituha ce an mantar da kai ita ne ko ku an shafe ta ne yace a na dai an dai mantar da ni saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya karanta abu kuma an mantar da shi wani abu sai dai mantarwar ba ta kasancewa sai bayan isar da sakon ba kafin ya isar ba kafin ya isar kan ubangiji zai tsare masa shi har sai duk sahabbai sun ji wannan ko kuma sahabban da za su rubuta sun rubuta wanda za su ji sun ji sannan daga baya ubangiji subhanahu wa ta'ala na iya mantar da shi wani abu daga ciki na abin nan wannan ayar wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu tana babu ladabi wato ladabi na talaqqi al-ilm wajen sauraren karatu sauraren ilimi cewa duk wanda yake gaban malami yana masa bayanin wani abu na ilimi to yayi hakuri ya dan tsahirta masa kada ya rika garaje ya ce zai shigo da tambayoyi kafin malamin ya gama bayaninsa yana da kyau yayi hakuri har malamin ya kai inda zai tsaya sannan in yana da abin da zai tambaya ko wata gaba da bai gane ba ya tambaya amma ba yana cikin yi ya datse shi ba ko ya yanke shi ya ce yana da abin da zai tambaya wannan ayar tana nuna cewa idan ana ma karatu to ka tsaya ka saurari abin da ake karantar da kai domin cewa za ka rika wato dakatar da malaminka lokacin da yake maka karatu wannan zai iya jawowa ka rasa abubuwa da yawa na ilimi zai zama sababul hirman ka rasa abubuwa da yawa na ilimi Abu Abdurrahman ibn Auf ibn Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf yana cewa da yawa yayi asarar ilimin Abdullahi dan Abbas saboda yawan takura shi da yake lokacin da yake karantar da shi wato baya tsayawa ya nutsu lokacin da ake bashi karatun sai ta kokarin sai ya tambayi wani abu ko ya kawo wani itiradi abu kaza ya ce za a ce kaza to wannan sai yasa Ibnu Abbas yake hana masa ilimin saboda yana da kyau dalibi ya kasance ya samu wannan tarbiyyar sannan shi ma malami lokacin da dalibi yake tambaya ko mai tambaya yake tambaya yana da kyau ya bashi ya ji karshen tambayarsa domin ta nan ne zai iya bashi kyakkyawar ansa idan ya zama bai ji tambayarsa daga farkon ta har karshe ba to zai zama kuma wannan ansar da zai bashi cikin gaggawa ya kasance ba ta daidai daidai da tambayar da shi yake dauke da ita ba sannan a dukkan ita wannan ayar tana nuna mana ta'anni fi talab al-ilm mutum ya yi bi a hankali wato kada ya garaje wajen neman ilimi wato rashin garaje da ci da zuci in kana so ka fahimci ilimi to ka bi shi a hankali ka ɗauke shi daki-daki daga wannan mataki sai mataki na gaba daga wannan mataki sai mataki na gaba kada ka ce lokaci guda sha take magani take sha yanzu magani yanzu ce kawai yanzu kake so kuma yanzu kake so ka karanta yanzu kake so ka fahimta yanzu kake so ka zama malami to irin wannan sai kaga mutum ya dau lokaci amma kuma karshe bai samu abin da yake so ya samu saboda ba a san al-istijjal hatta karatun kansa ka bi shi a hankali kada ka ce zaka yi masa garaje ko littafi ne zaka dauka ne ilimi kana karantawa yana buƙatar ka karanta cikin nutsuwa domin karanta cikin nutsuwa din shi zai sa zai taimaka maka wajen ka rike abinda kake karantawa kuma zai taimaka maka wajen ka fahimci abinda kake karantawa al-Qur'ani ba a san garaje wajen karatunsa wato karanta shi ana gaggatsa shi Allah ya ce warattil qur'ana tartila ana so ka karanta shi daki daki Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta alqur'ani tana bada sifar karatun alqur'ani tana ce qira'atuhu mufassaratan harfan harfan yana yin ta daki daki harafi harafi wato yana tsayawa ya ba kowane harafi kowane harafi haƙƙinsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillahir rahmanir rahim to yana jan inda dujja yake zai tsaya ya jashi baya gaggatsa karatu yana yin shi da sauri yana tsayawa akan aya aya haka yake karatunsa a cikin sahihain hadisi Abdullahi dan Mas'ud wani mutum ya zo ya same shi yake cewa ya karanta wato yake cewa ni qira'atul mufassala fi rak'a ya karanta mufassal wato daga suratul hujurat zuwa karshen kimanin wajen izu bakwai ce ya karanta shi a raka'a daya to shine sai Abdullahi dan Mas'ud yake cewa yake ce masa ka hadd shi'r wato haka ka hadd ka hadd shi'r haka ka riga gaggatsa shi kamar kana karanta waka kamar kana karanta waki kamar ba alqur'ani kake karantawa ba ce inna qauman yaqra'un alqur'an la yatajawazu hanajirahum la yatajawazu taraqiyahum ce akwai masu karanta alqur'ani baya wuce makocinsu ma'ana suna gaggatsa karatun suna karatun da ba sa ma fahimtar abin da suke karantawa da haka Abdullahi dan Mas'ud yake nuna masa cewa wannan karatun da yayi a irin wannan yanayi cikin raka'a daya ya karanta mufassal yake cewa yayi gaggawar da watakila ba zai fahimce shi ba yana cewa idza waqa'a fil qalbi rasakha fihi wa nafa' idan mutum yayi karatu a nitse har ya shiga zuciya to zai kafu a zuciyarsa kuma zai amfane shi sabanin idan yayi shi cikin gaggawa a cikin littafin hamalatul qur'an na al-ajurri abubakar al-ajurri abdullahi dan mas'ud ya kance kifu inda ajaibihi wa harriku bihi alqulub ku tsaya inda duk wani abin da yake dauke da shi na ban mamaki a cikin alqur'ani abubuwan da alqur'ani ya kunsa wanda za su ja hankali wanda za su sa mutum ya yi tunani ku tsaya ku tunani a cikin waɗannan abubuwa sannan waharriku bihi alqulub ku motsa zukata da shi wato ku karanta shi karatun da mai sauraro zai ji zuciyarsa tana bugawa sai yana ratsa shi ku irin wannan karatu karatu a nitse ce wala yakunu hammu ahadikum akhiras sura kada ya zama tunanin ɗayan ku kawai ya kai ƙarshen sura wannan ba shine abin da ake bukata a karatu ba shi yasa malamai suke ce Imam an-Nawawi a cikin Majmu' Sharh al-Muhadhdhab yake cewa malamai su ittifaqi akan karhancin gaggawa wajen karatu wato yin karatu da gaggawa ce muttafaq ala karahatihi ana son mutum yayi ya nutsu saboda al-maqsud abin nufi shine tadabburi shine tintintini cikin abin da kake karantawa kitabun anzalnahu ilayka ay mubarakun liyadabbaru ayati yace littafi ne mai albarka da muka saukar maka domin su tintintini a cikin ayoyinsa afala yatadabbaru alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan kathira afala yatadabbaru alquran am ala qulubin aqfalaha saboda alqurani ana buƙatar mutum ya rika tunani yayin da yake karanta shi karanta alqurani ba tadabburi qira'atul munafiqin ce yace am ala qulubin aqfalaha ko ko zukatan ne a rufe wato karatun masu zukata a rufe su ne munafukai haka ana so mutum yana karatu karatu ya zama da tadabburi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana zuwa hadisin Hudhaifa cikin sahih Muslim yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama wata da wani dare cikin raka'a daya ya karanta suratul baqara ya karanta suratul nisa ya karanta suratul ali imran haka ya karanta su da wannan tartibin yake cewa duk sanda ya zo gurin ayar tasbihi sai ya tsaya ya tasbihi ya zo gurin ayar neman wato rahama sai ya tsaya roki Allah rahama, in yazo maganar azaba sai ya nemi tsarin Allah daga azaba. Wato haka ya karanta tun daga farkon dare har zuwa karshen dare. Haka na akwai hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i, shi ma ya tsaya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani dare, yake cewa shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ya karanta suratul Baqara, shi ma la yamurru bi ayatin fiha rahma illa sa'ala illa waqafa indaha wa sa'ala, ولا يمر بآية فيها عذاب إلا وقف عندها وتعوذ بالله من عذابه. duk inda yazo ayar da take kunshe da rahama sai ya tsaya roki Allah rahamar da ke ciki, ayar da take kunshe da maganar azaba sai ya roki Allah tsarin, sai ya roki tsarin Allah daga azabarsa. Inda yake da maganar tasbihi ko zikiri sai ya ambaci Allah a gurin. Sauraka ake son mutum ya karanta alqurani da irin wannan nutsuwar tare da tadabburin abin da yake karantawa. Adna zaman, mafi kankantar lokaci, kankantar wato karancin kwanaki da ya kamata mutum ya yi saukar alqur'ani a cikinsu, kada su kasa haka, shine kwana uku. Shine kwana uku. Dan Ibn Hazm har ittifaqi ba ya nakaltu akan haka, cewa kada su kasa, kada ka yi sauka a ƙasa da kwana uku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sauka ƙasa da kwana uku, yake cewa la yafqa man qara'a alqur'ana fi aqall min thalath, shin zai karance alqur'ani a ƙasa da kwana uku? To ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai fahimce shi ba. Hadisi ne sahih, yana cikin Musnad Imam Ahmad, Sunan Ibn Majah da wasu daga cikin littafan hadisi. Ai Abdullahi dan Mas'ud, zaina daga cikin manyan makaranta alqur'ani na sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa iqra'u alqur'ana fi sab'in ولا تقرأه في أقل من ثلاث. وكرنت القرآن أماكم هنا وأنا بكوي كذا كرن تشيشي ويسوكا أقوانك كسد أقوانا أوه ولا تشين سورة سعيد بن منصور كي أور سلسلة زواج عبد الله بن مسعود شيء سا لكن صحابة أقوان تسكنونا كرهن تشنكا mutum ya sauka ƙasa da kwana uku, kamar an ruwaito wani daga Mu'adh ibn Jabal Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam a cikin littafinsa Fada'il al-Qur'an, ya ruwaito daga wannan daga Mu'adh ibn Jabal. Galibi mutumin da zai karanta shi a ƙasa da kwana uku, to karatu ne wanda zai yi shi ba tadabburi ba ta'ammuli a cikinsa, galibi ba zai fahimci abin da ya kamata ya fahimta ba. Abinda dai kawai zai fi shine yukthiru min al-huruf, zai karanta harufa da yawa amma kuma ba zai samu tadabburi ba. Yasa malamai suke cewa wanda zai karanta alqur'ani wato qira'ata ta'ammuli ta tadabburi, ya karanta juz'i daya ko wanda zai karanta juz'i biyu ba tadabburi. Saboda tadabburi shi zai sa wato karanta shi cikin nutsuwa, shi zai sa a samu tadabburin sa, wato a samu tintintini cikin abin da ake karantawa. Shi zai sa zuciya ta samu khushu'i, ta samu kaskantar da kai da kankantar da kai gaban Allah subhanahu wataala, domin fahimtar ma'anoni na taimakawa wajen samun khushu'i. Ma'anar kuma fahimtar ta ba za ta samu ba idan ya kasance ana yin abin cikin gaggawa. Khushu'in da yake zuwa yayin da ake karanta Qur'ani cikin gaggawa babu fahimtar ma'ana, khushu'i ne wanda yake na ɗan lokaci. Wato mutum ya karanta Qur'ani da marerecewa da wata miliyar tausayi, shikenan kuma kai mai sauraro kai ma kamarereci ka ɗan ji abin har ma watakila ya saka kuka. In ya karanta da wata murya mai zaƙi, kai ji daɗi, kai murna, watakila kai tsalle, kai kabbara, irin yadda ake yi ma wasu makaranta, kana jin daɗi. Sawana wannan lokaci ne da zarar ya gama karatun, shikenan duk abin da kake ji ka daina ji kuma. Sabanin wanda ma'anarsa ta ratsa shi, wanda ma'anar Qur'anin ta ratsa shi, to wani abu ne wanda zai zauna a zuciyarsa, sawa'un mai karatun ya ci gaba da karantawa ko ya dakata. Amma wanda muryar ci ta sa shi, ko yake hawaye, ko yake kuka, ko yake jin daɗi yana burbushi, muryar ci ta ratsa shi, to da zarar aka gama karatun shikenan. Wataƙila in wani mai ganga ya zo kuma sai ya koma can, sai da ya zo muryar ce take. To amma wanda ma'anar ce ta ratsa shi, to ko bacci ya tashi in ya tuno abin da ya ji, to sai ga hankalinsa ya tashi in abin ban tsoro ne sai ya ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala in abin kwadayin aljanna ne sai ƙara jin kwadayin wannan abin saboda sai ya ci gaba da zaburar da shi ko da yaushe shi yasa salaf suka kasance suna wannan karanta shi a ƙasa da haka ƙasa da kwana uku an samu daga cikin magabata waɗanda suka tafi zuwa ga halaccin karanta shi ƙasa da kwana uku ba wai haramun bane idan mutum ya yi sauka ƙasa da kwana uku cikin sahabbai an samu kamar sayyidina Uthman yakan yi sauka a duddare hakanan Tamimu Dari cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan tabi'ai Sa'id ibn Jubair Abubakar ibn Ayyash Mansur ibn Zadhan cikin tabi'ai cikin a'imma Yahya ibn Sa'id al-Qattan duk sun kasance suna khatama a kullun sukan yi khatama al-Qur'ani a kullun hakanan ya inganta Mujahid ibn Jabr al-Majr Abdullah dan Abbas da Shafi'i a watan Ramadan sun kasance suna yin khatama a watan Ramadan a kullun Mujahid yakan yi a kullun Imam Shafi'i abinda aka rawaito yakan yi sau biyu ma a Ramadan Sa'id ibn Musayyib cikin tabi'ai shi ma hakanan an rawaito cewa ya khutubu fi lailatai a dare biyu yana sauka Aswad ibn Yazid shi ma ya khutubu fi Ramadan kullu lailatai a duk kwana biyu a Ramadan yakan yi sauka akwai al-azminatul fadila akwai wasu lokuta da suke da daraja kamar irin yanzu lokacin Ramadan ko kuma al-ashrul awakhir min Ramadan to irin wannan kaga saboda aribaci wato ibada a cikin waɗannan lokutan babu laifi dan mutum yayi khatama sama da ɗaya sama da biyu sama da uku a ciki shi yasa zaka wasu an rawaito cewa irin wannan suna yin shi ne fi Ramadan saboda su ribaci yawaita karatun al-Qur'anin a cikin wannan wata wanda yake dauke da wannan falala din saboda kowa akwai gwargwadon zaka'insa da fahimtarsa da yadda zai iya samun ta'ammuli da tadabburi na al-Qur'ani wanda yake malami wanda ya dade cikin karatu wato hidimar al-Qur'ani da karanta shi da bibiyar tafsiransa da karanta malolinsa ba zai zama da daidai da wanda bai kai shi ba dalibin ilimi wanda yake da ido a cikin harkar ba zai zama daidai da wanda yanzu yake karatun ba wanda ya dan fara jin larabci zai zama da dinkin wanda ba jin komai ba saboda kowa akwai gwargwadon yadda yake iya samun wannan tadabburin cikin sauki wani yana buƙatar dogon lokaci kafin ya fahimci ma abinda a cikinsa wani kuma ba zai sha wahalar wajen samun wannan fahimtar ba amma za mu ga cewa magabata duk da kasancewarsu sun fi kowa fasaha da sanin al-Qur'ani da sanin abinda ya kunsa da ilimi na harshen larabci din duk da haka yawancinsu sun tafi akan cewa kada mutum ya yi sauka a ƙasa da kwana uku kuma manzo Allah subhanahu wataala shi ya faɗa da kansa ce wanda ya sauka ƙasa da kwana uku lam yafqa to idan ya kasance wannan jil waɗannan tsare ku na al'umma waɗanda suke da ilimi da babu wani wanda zai samu kamar nasu ya kasance su karan kansu suna jin cewa ƙasa da kwana uku ba za su samu wannan fahimtar ba ina ga kuma mu saboda haka mu ya kamata a ce mun yi wannan shi yasa saurin ka ce ka yi sauka ba shine abin da aka fi bukata kai a ce ka fahimci abin da kake karantawa shine babban abin da aka fi bukata dangane da kwanakin da mutum zai kwashi kuma bai sauka ba in har yayi makaranci ne mahaddaci ne suna cewa kai ya wuce kwana 40 domin wannan shine abin da nassi ya zo da shi shine abin da nassi ya zo da shi Imam Ahmad yana cewa aktharu ma samitu an yakhdim al-Qur'an fi 40 mafi yawan kwanakin da naji shine yayi sauka a cikin kwana 40 wato kada ya bari kwana 40 ta haura ba tare da ya samu sauka ba wannan ana maganar makaranci ya tabbata a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Abdullah dan Amr ce iqra al-Qur'an fi shahr karanta al-Qur'ani ya sauka a wata guda nabi yake ma Abdullah ibn Amr ya sauka a wata guda yace ya rasulullahi inni ajidu quwwa ni fa ina ji na da karfi na wata daya yayi min yawa annabi yace yayi a cikin kwana 10 yace shi ya masa yawa annabi yace yayi a sati a wata ruwa yace wala tazid ala zalik iqrahu fi sab'in wala tazid ala zalik to ya kasance yana yi daga baya lokacin da girma ya zo masa saboda Abdullahi ibn Amr yayi tsawon rai lokacin da girma ya zo masa yake cewa ina ma ya karbi rukhsar annabi sallallahu alaihi wasallam saukin da yayi masa domin ya kai lokacin da kuma ba zai iya ba arwa a cikin sunan abi daud ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kam yuqra'u alquran kwanaki nawa za a yi sauka annabi ya ce fi 40 yawman kwana 40 sannan annabi ya ce masa fi shahr sannan ya ce masa fi 20 sannan ya ce masa fi 15 wata daya kwana 20 kwana 15 sannan ya ce fi 10 sannan ya ce fi 70 thumma lam yanzil min 70 ya ce kwana 7 sannan annabi ya sauko da kasa da kwana 7 ba sauraka mafi karancin kwanakin da ya kamata mutum ya sauka shine kwana 3 mafi yawancin kuma shine kwana 40 wannan shine abinda ya tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sannan Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma wannan ita ce gaba ta 3 ta wannan ayar annabi Allah ya ce wa manzon sa sallallahu alaihi wa sallam ka ce Allah ka kara min ilimi wato bayan abinda ka bani na wahayi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu to bayan wannan wahayi da ka bani ya ubangiji ka karo min ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana ubartarsa cewa ya roke shi ziyadatul ilm roke shi karin ilimi domin ilimi alkhairi ne kuma alkhairi ya yawaita tare da mutum abin nema ne abin bukata ne ilimi daga Allah yake saboda haka hanyar da za ta sa ka same shi shine roƙon Allah subhanahu wataala tare da kokari da zage dantse da bin hanyoyin da suke su ne hanyoyin samun ilimi ka roƙi ubangiji subhanahu wataala domin a kome bawa yake yi yana buƙatar taimakon ubangiji subhanahu wataala da dafawarsa idan bai dafa masa ba to zai ta shan wahala ne kuma buƙatar sa ba ta samu ba malamai suka ce saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam gaggawarsa da yake yi wajen bibiyar jibrilu alaihi salam wajen karatun wahayi da ake yi masa tana nuna tsananin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga ilimi ne wato shi yasa baya iya hakuri ma har a gama masa wahayi yana gudun kada wani abu da ake gaya masa ya kubuce masa wannan tasa yake gaggawa yana bin sa a baya to da ubangiji subhanahu wataala ga haka sai ya ce to ka roki Allah karin ilimin daman ba ilimin da kake so ba qur rabbi zidni ilma ka roke shi karin ilimi wanda yana nuna falalar ilimi da darajarsa akan komai kaga Allah subhanahu wataala bai ce da shi wa qur rabbi zidni malan ba wa qur rabbi zidni waladan zidni jahan bai ce ya roke shi karin kudi ba karin dukiya karin daraja ko karin ya ko wani abu ce qur rabbi zidni ilma ce babu inda Allah subhanahu wataala ya umarci annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya nemi karin wani abu sai karin ilimi ce qur rabbi zidni ilma wannan kadai ya isa ya nuna darajar ilimi tunda har aka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah karin sa ilimin da aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya kara masa ba ilimi ne na sana'a ba ba ilimi ne na neman duniya ba ilimi ne na neman lahira ilimi ne na cin kasuwar lahira ilimi ne na wahayi a fahimta don kada mutum ya ki karatun addini ya je yana ta neman ilimin sana'a kuma taba shi ya ce Allah ce wa qur rabbi zidni ilma ba wannan ilimin ba ilimin da ake umartar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi karin sa shine ilimin sanin Allah ilimin sanin samun lahira shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin wannan addu'ar yana neman karin ilimi kamar yadda tabbata musaddarak na hakim da kitabud da'awatul kabir na baihaqi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bih annabi yana yin wannan addu'ar ya ce allahumma anfa'ni bima 'allamtani ya Allah ka amfanar da ni daga abinda ka sanar da ni, sannan ka sanar da ni abinda zai amfane ni, sannan ka azurta ni ilimin da zai tanfa'uni bihi da zaka amfanar da shi. Saboda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan. Akwai hadisi cikin hadisin Ummu Salama dake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam in ya sallar asuba yakan ce lokacin da ya sallama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan, cewa akwai inqita'i a cikin sanadin hadisin, ta fuskar sanadin hadisin bai tabbata ba. Abin ke cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Ubangiji ina neman, ina roƙonka ilimi mai amfani, ina roƙonka arziki mai na halal, sannan wa amalan mutaqabbalan, da aiki wanda yake abin karɓuwa. Wannan aya har ila yau wato tana hannunka mai sanda game da waɗanda suke ganin akwai wani mataki da za su kai su ji ba su buƙatar ƙari na ilimi, ko su cewa yanzu kai makura, saboda sun cika sun tumbatsa ƙarin wani abu a ilimi a ce za su fa'idantu da shi, su babu wannan. Wannan aya tana kunyatar da su, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka ce wa qur rabbi zidni ilma, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayi ake masa, shi malamin sa Jibrilu ne, allamahu shadidul quwa, malaika Jibril ne malamin sa daga lauhul mahfuz, daga sama, daga Ubangiji subhanahu wataala kai tsaye sai zuciyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka Allah ya ce ka ci ka rika addu'a, Allah ya kara maka. To wani irin tumbatsa ce mutum zai ce yayi ya cika ya batse, ya ce shi baya da buƙatar wani abu na ilimi in ba ruɗu na shaidan ba, sai dai ruɗin shaidan, idan shaidan ya ruɗi mutum to zai iya ka gaya masa wannan shikenan, sai ya kamu da irin wannan cuta wataƙila kuma a ilimin ba inda ya je. Irin abin nan ne da ake cewa ƙaramin sani ƙuƙumi, saboda wataƙila ma a ilimin nashi bai taka kara ya karya ba, a cikin ɗalibansa ma wataƙila akwai wanda ya zo ya wuce shi, amma shi duk bai gano haka ba, saboda haka sai dai ta kafafa duk wani abin da aka ce gashi na karuwa ne shi ba shi a ciki. To babu shakka wannan cuta ce, takan kama wasu, kuma in ta kama wanda yake da alaka da ilimi to wannan babu shakka tafi muni a tare da shi. Saboda haka shi iya abin da ya gani, kamar yadda wani ce lam yara illa ra'san dik, kan zakaran ya gani kawai, saboda ka iya wannan kan zakaran shi yake maganarsa, duk abin da aka kawo sai ya kawo zancen kan zakara, ya ɗauka gaba ɗaya komai daidai ana kwatanta shi da kan zakara, ce wani makaho taɓa ganin an haife shi da makanta, saka bai taɓa ga komai ba a rayuwarsa, to wasu duniya lokaci guda sai aka buɗe idansa, yana buɗe idansa ƙifta wannan da zai yi sai ga kan zakara, sai kuma idan ya koma ya doɗe ya rufe. To duk abin da ake gaya masa sai ce ya kai kan zakara, in aka ce wani katon jirgi ya zo ɗauke da kaya ce ya kai kan zakara, saboda shi ya abin da ya gani kenan, sai suke cewa lam yara illa ra'san dik. To mutum ya zama lam yara illa ra'san dik, shi komai iya kwatantan shi kenan, iya ta cewa iya nan abubuwa suka ƙare. Shi yasa ɗalibin ilimi wanda yake da alaka da karantarwa shi yafi kowa buƙatar ya wa'azantu ya ɗauki darasi daga wannan ayar wa qur rabbi zidni ilma. Shi yasa a'immatul islam kowane lokaci cikin neman ilimi suke, kowane lokaci idan aka tambaye mata tatlubu al-ilm fa yaqulu ila al-mamat, har yaushe ne zaka daina neman ilimi ya ce sai na mutu. Abdullahi ibn Mubarak, wasu daga cikin mutane sun aibata shi cewa yana yawaita neman hadisi, da ya ji malamin hadisi ya zo gari sai ya je ya tsuguna gabansa yana so ya ji ƙari, kai sai yaushe zaka daina abin nan, ya ce ilal mamat, sai har sai na mutu. Ahmad ibn Hanbal, kamar yadda Al-Hasan ibn Masrur al-Jassas yake cewa, Ahmad ibn Hanbal an tambaye shi ila mata yaktubu ar-rajul al-hadith, har zuwa yaushe ne mutun zai ta bibiyar malamai yana rubuta hadisi, ya ce da shi ilal maut, har zuwa mutuwa. In ya mutu to shikenan, wannan kuma an zo ƙarshe. Ahmad ibn Hanbal yana cewa inna ma atlubu al-ilm ila an udkhala al-qabr, zan yi ta neman ilimi har sai ran da aka shigar da ni, har sai ran da aka shigar da ni kabari. Wata rana Muhammad ibn Isma'il as-Sa'iq yake cewa wata rana yana tare da mahaifinsa a Baghdad, sai ga Imam Ahmad da gaggawa yana rike da takalmansa da takaddunsa a hannu, sai mahaifin shi abinda ya bi shi Muhammad ibn Ismail, shi Ismail al-Sa'iq, sai ya bi Imam Ahmad ya rike taguwarsa ya ce, ina zaka, ina zaka ya Aba Abdullah, ala tastahi ila mata ta'du ila haula, kai yanzu ba zaka ji kunya ba, har yanzu duk inda ka ji labarin malamai a guje a ganka nan a ganka can, gashi kai karatun nan ka tara yaushe zaka daina? Qala ila al-maut, yace sai ina mutu, wato ba zan daina ba. Saboda haka suke fatan mutuwa ta zo ta same su, suna rike da alƙalmansu da tawwada su a hannu, babu ranar dainawa. Arju an ya'tiyani amru rabbi wa ana mumsikun bi mihbarati wa qalami wa lam yufariqni al-ilm wala al-mihbara ila al-maut, yake cewa ina fatan mutuwa ta zo ta same ni ina rike da alƙalamina da tawwadata, ba abinda zai raba ni da waɗannan sai mutuwa. To haka magabata suka kasance cikin irin wannan yanayi. To duk wanda yake wayayye da ya san zurfin ilimi, to haka ya kamata yi, haka ya kamata ya kasance. Wanda duk kaga yana cewa shi yanzu ya gama karatu, ya gama da ilimi, to wannan babu shakka bai fara ba ma, bai je ko ina ba. Allah ya sa mu dace. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, da kuskure Ubangiji ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.